إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باهك أشيد من قرأتم لتفسير الكتاب ألا القرآن a wannan wata mai albarka na Ramadan. A yau 9 ga watan 9, ma'ana 9 ga watan Ramadan, shekara ta 1443 da hijirar manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wacce ta yi daidai da ranar 10 ga watan 4 shekara ta 2022 da haihuwar Annabi Isa alaihi salam. Za mu tashi akan aya ta 7 cikin surat Yusuf, sura ta 12 a jerin surorin Al-Qur'ani. Wannan insha Allah ta'ala karatun mu za mu tafi har zuwa wato ainihin aya ta 10, saboda haka da kanta 7 za mu tafi har zuwa ta 10, za mu yi ta 7, ta 8, ta 9, ta 10, kamar da muka saba kafin bayani akan ayoyin mukan saurari karatun bakin su. Malam bismillah.
إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين.
Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala shi gaban karatunmu na wato ainihin wannan sura yake cewa laqad kana fi yusufa wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin. Ma'anar wannan aya a taƙaice, Allah yake cewa laqad kana fi yusufa wa ikhwati, tabbas hakika a cikin labarin Annabi Yusuf da 'yan uwansa ayatun lisa'ilin. Akwai wa azzuka da abubuwan daukan izina ga masu tambaya game da labarin. Hakika a cikin labarin Annabi Yusuf da ƴan uwansa akwai abubuwa na wa'azuzzuka da kuma samun izina game da mai tambayar labarin. Ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi, Allah mai girma da ɗaukaka a ita wannan aya, aya mai girma, yana tabbatar mana da cewa labarin Annabi Yusuf alaihi salam tare da ƴan uwansa wani abu ne da yake ɗauke da wasu alamomi masu nuni a kan cikar ikon Allah da hikimarsa ga duk wanda ke tambaya don sanya san ya labarin Annabi Yusuf da ƴan uwansa yake. Mai tambaya tambayar da zai amfana ya kuma ƙaru idan ya samu wannan labari, to zai samu abin ƙaruwar da amfana a cikin labarin nan. Ibn al-Jawzi, Allah ya ji kansa da rahama, yake cewa a ƙarƙashin wannan aya, cewar da Allah ila qad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatun, wannan lafazi na ayatun ayoyi dangane da abin da ya shafi mai ake nufi da shi, akwai maganganu ɗai-ɗai na malamai har maganganu guda biyar. Wasu suka ce abin da ake nufi da ayat cewar a cikin wannan labari na Annabi Yusuf da ƴan uwansa akwai abin da ke nuni akan gaskiyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a yayin da yake ba da labarin jama'ar da bai halarci lokacinsu ba, bai kuma karanta labarinsu a wani littafi ba. Shi ne laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayat, hakika a cikin labarin Annabi Yusuf da ƴan uwansa akwai abin da ke tabbatar da gaskiyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a yayin da yake ba da labarin su waɗannan bayin Allah da bai halarci lokacinsu ba, kuma ba karanta ya yi a wani littafi ba. Sai zama wannan ita ce wato fassarar da wasu malamai suka baiwa ayat a wannan gaba ta cikin wannan aya. A magana ta biyu kuma, wasu suke cewa abinda ake nufi da ayatun nan a cikin labarin Annabi Yusuf da ƴan uwansa akwai abin da Allah ya bayyana na ƙarshen al'amarin wanda i zalunci. Domin an zalunci Annabi Yusuf a irin bayanan da za mu ji masu zuwa, to kuma ga ƙarshen yadda waɗanda suka zalunce shi ya kasance za mu ji haka. To suka ce ayat ɗin wannan abin da ya faru ake nufi. Wasu malaman suka ce abin da ake nufi da ayat ɗin kuma shi ne wato gaskiyar mafarki da kuma gaskiya ta ingancin fassara da ake ba shi, cewar akwai abin da ke nuni na gaskiyar mafarki da kuma gaskiyar abin da ake fassara shi da shi ya fito ya faru a fili ƙarara a gani a fahimta. Shi ne laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatun lisa'ilin, ma'anar ayat ɗin ce. Wasu malaman a wasu lokutan su kuma suke cewa abinda ake nufi da ayat wato iya fin ƙarfin zuciya da rinjayen sha'awa har wato a iya kiyayewa da haƙƙin amana. Shi ne laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatun lisa'il, kalma ayat shi ne wato fin ƙarfin zuciya da Annabi Yusuf ya yi da fin ƙarfin sha'awa da matar sarkin Misir ta nemi ya lalata da ita ya kibiye mata, ifi ƙarfin zuciyarsa da sha'awarsa don ya kiyaye da amanar wanda yake zaune a ƙarƙashin kulawarsa. Wasu lokutan kuma
a wasu bayanan na malamai suke cewa a abinda ake nufi da ayat wato afkuwar farin ciki bayan da an ɗebe kauna da ganin farin cikin ko samu. Mahaifin annabi Yusuf annabi Yaqub ya samu kansa cikin damuwa da ɓacin rai na ya rasa ɗansa ko yana raye ko ya mace bai sani ba. Yana cikin damuwa sai ga wata rana da zai farin ciki ya munna har gadon da baya yi ya dawo ya iya gani. To ɗeba ƙauna da kaiwarka samu farin ciki ko jin daɗi sai kuma Allah ya kawo. Wannan aya ce ta musamman za a gani a cikin labarin annabi Yusuf da ‘yan uwansa da yadda zai saka shi kansa. Annabi Yusuf zai tsinci kansa a cikin farin cikin da da yana cikin baƙin ciki an raba shi da mahaifansa, ya bar ‘yan uwansa, ya bar inda ya buɗe da wuta su, ya san san da yake gaya babansa mafarkin da shi, ya san abin da babansa yake cewa da shi ya yi, amma yanzu ba shi ba ganin babansa. Wani abu ne da shiga damu kuma daga baki a tsinci kai a cikin halin farin ciki, yau ga babanka ga ‘yan uwanka ga kowa a gabanka. To shi ne aya. To duka waɗannan maganganun da malamai suka faɗa ba wanda ba zai faru ba. To da haka in muka tarkata su muka ce laqad kana fi yusuf wa ikhwatihi ayat, waɗannan duk maganganun da aka faɗa zai ɗauka. An fahimta ko? To da kowanne yana fasara ne da wani abu daga cikin abubuwan da aya ce. To da haka dukkanin su ayoyi ne da suke faruwa ko za su faru a cikin bayanin da za mu zo ne nan gaba insha Allah. Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa laqad kana fi yusuf wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin, sai yake lis-sa'ilin ga masu tambaya a game da labarin annabi Yusuf da ‘yan uwansa. Malamai suka ce abinda ake nufi ga masu tambaya da ma wanda ba su tambaya ba. Domin in ka ji labarin annabi Yusuf ko ba tambaya kai a baka ba za ka san akwai ayoyi a ciki, don ba tambaya kai ba za ka, in ayoyin suka zo ba za ka fahimta ba ko ba za ka ji ba. An fahimta? An faɗi wanda suka yi tambayan ne, ba a faɗo wanda su ba tambaya suka yi ba, saboda an wadatu da faɗo wanda suka yi tambayar ba sai an faɗo wanda suka ba su yi tambayar ba. Malamai wasu suka ce shi ne abin da ya sa Allah ya faɗi haka, ko kuma aka ce a an keɓe wanda suka yi tambaya a kan labarin da cewar za su ji ayoyi, za su samu wato ainihin abubuwa na ban mamaki a cikin wannan ayoyi, an keɓe su da ambato su waɗanda suka yi tambaya saboda su ne sanadi da dalilin da aka samu cikakken bayanin bayan sun yi tambaya. Sai zaman cewar so da tari wanda idamu da abu yi tambaya a kansa, in aka magana a kan abu ya fi ba shi kulawa da kiyaye. So dama yana da kishirwar abin hatta kai ya fito da abin da ke ransa ya fa. Saɓanin wanda dama shi kawai ji ana faɗa ba wai magana ya mai da hankalinsa sai ya sani ba ko ya ji ba. To sai ka tarar da shi wanda yi tambayar shi ne wanda ya fi samun abin la'akari da izina da wa'azantuwa a ciki. Shi yasa Allah yake cewa laqad kana fi yusuf wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin, sai abin da wannan aya take koyar da mu. Wannan aya tana sanar da mu yabo da Allah ya yi game da wanda suke tambaya a kan al'amarin wani abu da ya shafi annabi daga cikin annabawansa ko wani abu daga cikin abubuwan da Allah ya askar a ban ƙasa da zai sa a samu wa'azi da izina. Nan yabo Allah da yake lissa'ili ga masu tambaya, sun ci a faɗe su saboda sun damu da abin har suke tambaya a kan, yabo ne cewa irinsu su ne suke samun izina da wa'azantuwa idan suka ji labarin abin da suke da ƙishirwar son su ji shi. Sannan wannan aya tana sanar da mu cewa ina daga cikin amfanin ba da labarai na gaskiya irin waɗannan na Alƙur'ani sukan sa bawa ya sami izina ya samu wa'azantuwa daga al'amura, saboda ya ji me ya faru da wani, ya ji me aka yi masa, ya ji shi me ya yi, ya ji me ya faru haka. To wannan yana ba shi wata wayewa da gogewa da basira da fahimta fiye da ta wanda bai yi irin waɗannan abubuwan. Bayan haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce
إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين.
بعد هكذا الله سبحانه وتعالى يتكبر الشيوى إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين معنى الوانا آية أتكيشي ألا يكيشي إذ قالوا ليوسف وأخوه لو كتن دائمون أن نبي يوسف لكيشي ودبابانس ko a lokacin da ƴan uwan Annabi Yusuf suke cewa waɗanda suka hada dangantaka da shi da baba, ma'ana ƴan uwansa da uba ya hada, an fahimta? Lokacin da ƴan uwan Annabi Yusuf ta bangaren uba suke cewa wannan suna bayanin nan a tsakankanin su, baban su bai gurin, Yusuf bai gurin, ɗan uwan Yusuf bai gurin. Saboda haka ƴan wani ɗakin daban suke so su yi magana ta su da suka haife su ƴan ɗaki ɗaya a kan ƴan wasu ɗakin daban da suke haɗa baba da su, an fahimta? Saboda haka shi ne ake ce mana إذ قالوا ليوسف وأخوه, lokacin da ƴan uwan Annabi Yusuf ta ɓangaren uba suke cewa ai Yusuf da ɗan uwansa wanda suke ɗan ɗaki ɗaya a haƙo ila abina babanmu ya fi son su minna fiye da san da yake mana, wa nahnu usbatun ga shi kuma alhali mu ayari ne guda mai zaman kansa, mu jama'a ce wacce take mai tsananin ƙarfi, in an kalli mu ne manya su ne ƙanana, mu ne ƴaƴan uwar gida su ƴaƴan amarya ne, ko ka ce mu ne ƴaƴan da iyayensu ko baba su take ƴa su kuma ƴaƴan waɗanda aka yi saƙaƙa da su ne. Yanayi dai na tsakanin mutum da matansa da ƴaƴansa da kansa kasar da a gidan an samu ƴan ɗaki kaza da ƴan ɗaki kaza ko ƴan ɓangare kaza da ƴan ɓangare kaza, to su ne ƴan ɓangaren da ba Annabi Yusuf da ɗan uwansa ba su ne suke wannan bayani cewar su fa abinda suka fahimta babansu ya fi san Yusuf da ɗan uwansa fiye da san da su yake yi musu, alhali su ne waɗanda suke manya a gidan kuma su suka fi yawa a ɓangaren ɗakin su, idan wani amfani babansu yake sa rai da samu sai ya fi samu a gurin su, su ne ƙarfafa da su ke taimaka masa tunda ya yi rauni girma ya cimma, waɗannan da ya fi so su ne ƴan ƙanana kuma su ne ba su da yawa in an kwatanta da su da suka fi su yawa. To ya haka sai suke cewa inna abana lafi balalin mubin, don haka mu fa muna ganin babanmu yana cikin kuskure mabayyana a sakamakon ya fifita ƴan uwanmu da muka haɗa uba da su ya fi kansu fiye da mu, kuma mu ba mu ga abin da zai sa ya fi kansu fiye da mu ɗin, an fahimta ko? Wannan shi ne abin da su ƴan uwan Annabi Yusuf suke faɗa a matsayin wani tattaunawa ta su ta ƴan ɗaki ɗaya ta ɗan ɓangare ɗaya, an fahimci wannan ba tare da Annabi Yusuf a kasance wasu lokacin bai ma zama Annabi Yusuf bai san me ake ciki, ɗan uwansa bai san me ake ciki, babansu bai san me suke tattaunawa, an fahimta ku? To wannan aya ma'anarta ta salo mai faɗi Allah mai girma daukaka a ita wannan aya mai girma yana sanar da mu cewa ayyan annabi Yaqub amincin Allah ya tabbata gare shi sun kasance bangare biyu kashi biyu kashin farko waɗanda wato ainihin annabi Yaqub ya fi so a kan sauran wanda su ne karanci sai kuma kashi na biyu waɗanda ‘yan uwansu ke jin cewar su fa ba a son su ne ‘yan mowa ko? Ko bora ko? ‘Yan bora, ‘ya’yan bora su waɗanda su ne ‘ya’yan mowa an gane ko? Suke ga cewar su ne suka fi yawa amma su ne aka mai da su koma baya a wajen nuna musu so da ƙauna. Sannan su waɗannan da suka fi yawa da suke ga su ba su aka fi so ba sai suke danganta wa babansu yin kuskure a ganin saboda sun fahimci cewar babansu ya fifita ɓangaren da ba nasu ba a kan nasu ɓangaren wajen so da ƙauna da ike yi musu. To a ayar da aka ce sun ce wa inna abana lafi balalin mubin haƙiƙa babanmu na cikin kuskure mabayyana. Asalin kalmar abbalal asalin ma'anarta abin da ke nuni karkata daga tsarin da yake daidaitacce, ma'ana a wajen tsarin tafiyar da iyali da shugabantar gida suna ga kuskuren babansu a yadda yake tafiyar da ƙaunarsa ga su ‘ya’yansu. Akwai sandan an faɗi balal abinda ake nufi da shi halaka da ɓar idan ka ba turba ta addini ba ta Allah turba da ba ta musulunci ba to ana kiransa balal ɓar. To anan ‘ya’yan annabi Yusuf da suka ce babansu ina cikin wato kuskure mabayyani ba suna nufin yana cikin ɓata irin ɓata na wanda yake kan turba da ba ta musulunci. An fahimci bayanin shi ne abin da malamai suke faɗa a wannan gaba domin suka ce idan har da za su danganta babansu zuwa ga ɓata a addini da sun yi rida saboda manzo ne na Allah wanda da ya ce manzon Allah yana kan ɓata to kamar yana cewa tsarin da Allah ya aiko shi da shi ɓata. An fahimta ko? Ko za ka fi ba ma a kawo tun za ka faɗa saboda kuma ‘ya’yan annabi ne sun samu tarbiyyar annabi ba a rai cewa za a ji wannan daga gare su. To sannan cewar da suka yi babansu yana cikin kuskure mabayyana malamai suke cewa wannan abin da suke faɗa tutiya ce da awaki na cewar annabi Yusuf da ɗan uwansa su ba su ne wanda babansu annabi Yaqub alaihi salam ya fito fiye da su. To shi ne malamai suke cewa zai yiwu wannan tutiyar da suka yi ɓarna ba a kan daidai ba ce saboda da yiwuwar abin da ya taso ta ya haifar da ita ƙudurin da ke cikin zuciyarsu na ƙananan wato kishi na ɗayan da ba ‘yan ɗakin su ba sai suke ganin ai ana haba-haba da ‘yan ɗakin da ba ‘yan ɗakin su ba fiye da yadda ake haba-haba da wannan kishin na su ba ‘yan wannan ɗakin ba ne waɗancan ‘yan ɗakin suke ga su ake haba ba shi ya haifar musu da wannan tunanin cewa babansu yana kan kuskure mabayyana. Malamai suka ce da yawar wannan shi ne ya jawo na ganin cewar a su a yadda suke fahimta Yusuf da ɗan uwansa sun fi yin abubuwan da suke na kamala na cika ko kuma sun ji babansu yana yaban ya yaba annabi Yusuf ya yaba ɗan uwansa a wasu ayyuka da suka yi da suka tantance yabo wannan zai iya haifar da su kuma sun ganin cewa su ai an fi san waɗancan su ba a son. An fahimta ko? Ko kuma ki zamanto cewar a ganin cewar su din suna fadar wani abu na shawara ana bi, ko kuma su din suna zuwa tunanin giba man amma ɗayan suna tsotsot da shi don san wani abu dangare shi. Ta haka sai ka ga sun ce ai wani tambayar da aka yi an fi son su mu a kanmu ba dan baban a mu'amalar ku sai da kullum ina tsinci da ɗan wancan aiki a kan wancan ɗan. A'a, abin da ya kawo waɗannan na abin shi ya kawo waɗannan, abin da ya kawo waɗannan na sutura shi ya kawo waɗannan. Duk abubuwan da suke lalle shi da dole a kansa na kula da ɗa da aka ɗora wa iyaye yana yi irin yadda aka buƙata. Tunda matsayinsa na manzo shi ne ma zai ba da misali na aka abin da Allah yake so a tafiyar da al'amuran waɗanda ake zaune da su da haƙƙin wanda mai suke da haƙƙi a ba shi haƙƙinsa. Shi din nan shi ne babban abin koyon misali ya kuma zai yi abin da yake zalunci ko son zuci. An fahimta ko? Su shi ne ma nazar suke cewa da yiwuwar wannan da'awar da suke na cewar babansu Annabi Yaƙub ya fi son Yusuf da ɗan uwansa fiye da su, ya samo tushe ne da asali daga tsananin kitin da suke da shi na cewar su da ba 'yan wancan ɗakin ba, babansu ya fi yaban waɗancan, ko kuma babansu ina zaunawa da waɗancan ɗan tattauna su wasu zantuttuka da su ba sa nan a cikin zuciya ko ba a sa su a ciki ba. Wannan sai ke ba su yau da cewar babansu ya fi kantata da waɗancan a kan. Ko kuma a sun faɗi haka ne saboda sun ga babansu ya fi tausaya wa Yusuf da ɗan uwansa. Me yasa? Saboda su ne ƙanana, ɗabi'a ce ta iyaye, duk wanda yake ƙarami ƙarfinsa bai kawo ba sun fi tattalin suna shi ma su ga ya kai gaɓar da ɗan uwansa suka kai. Ta da cewar su ɗin an musu irin wannan abin sanda ba su kai sanda suka kai ba, amma yanzu da ake wasu sai abin yake damu. An fahimta ko? To da yiwuwar wannan ne yasa suke cewa babansu yana kan tsarin da ba shi ya dace da ina kan kusko. To wannan riyawa da da'awa, ko kuma malamai suka ce da yiwuwar da'awarsu daidai ne, gaske ne a aikace a fili a sarari. Annabi Yaƙub ya fi son Yusuf da ɗan uwansa fiye da yadda wato ainihin yake son sauran waɗancan da ba 'yan ɗakin Yusuf ba. Saboda ita soyayya da karkatar zuciya zuwa ga wani abu iko ne na Ubangiji, shi yake jefa son abu a cikin zuciya, ya sa maka son abu, kuma a cikin abubuwan da ya sa maka son su waru wani ya sa maka son su fiye da sauran, tsari ne na Ubangiji a kan bayan. Saboda haka shi kansa a matsayinsa na Annabi Yaƙub ba shi da yadda ya iya idan Allah ya ɗora masa son wani fiye da wani. An fahimta ko? To wannan iyaka so a rai ka ji ka fi son wani a kan wani, ko a kan 'ya'yanka ko a kan matarka ko matanka, wannan wani abu ne da dama ba yadda mutum ya iya. Shi yasa ma hatta a mata Allah yake cewa walan tastati'u an ta'dilu baina an-nisa'i walau harasa, ba ku da ikon ku iya yin adalci daidai ta sanda kuke wa matan ku duk kuna son su daidai wa daidai ko kuna son yin haka. Allah yake ba ku da wannan shi ban ba ku shi ba, dole sai ka ji a matanka da kake zama shi ka fi son wanda a kan wani. To a wannan san ba matsala ba wani abu ne a zuciya, a inda matsala take a fili ne ba a yadda haƙƙin da wannan take da shi da wannan take da shi ka bai wannan nata ka hana wannan nata, ko ka ba wannan cikakke wannan ka tauye mata. An fahimta ko? Shi yasa sai Allah yake a hatta kuma ta zai ce wala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaq, kada ku karkata dukkan karkata ta fili ku bar ɗayar kamar wata wacce aka rataye an yi ko in kula da ita. To da to haka a 'ya'ya, idan har za ka samar da haƙƙin kowanne daga cikin 'ya'ya gwargwadon yadda aka ɗora maka, to bazalar ka fi son wani a ranka sama da wani, wannan wani abu ne da ba ka da iko da shi, Ubangiji ne yake ɗora wa bayi shi. An fahimta ko? To da to idan ya zama da cewa eh da gaske haka ne, Allah ya sa wa Annabi Yaƙub san Yusuf da ɗan uwansa fiye da yadda yake son sauran ƴaƴansa yaya iya haka Allah ya soye haka Allah ya tsoro ma an fahimta ko saboda ana so a jarrabe shi a wannan gurin to mun gashi ya ji Annabi Yusuf tun yana yaro bai riga zama Annabi ba ya faɗa masa ga mafarkin da saboda haka wannan mafarkin ya sa masa a ransa cewar wannan faɗan nawa akwai wani abin da Allah yake nufi da shi daban da ba za a samu a cikin sauran ƴaƴana ba ya kamata in ba shi kulawa ta musamman don wannan abin da Allah yake nufi da shi har ya kai gare shi ba shi sa ya fara ba shi shawarar cikin kafa ya ƴan'uwanka ba sai su yi maka mummunan shiri a kai ko ta saboda haka wannan abin da ike ransa a game da shi dole zai sa ya riƙa ba shi wata kulawa an gane ko to kuma abin ya samu asali da tsarin da Ubangiji yake da shi a kan ɗan da kuma shi kansa uba to idan wannan ya sa wato ainihin suka fahimci cewa eh babansu Allah ya jarrabe shi da son Yusuf da ɗan uwansa yadda yadda yake son su su amma a mu'amalarsa ta fili da yake da su kowa yana ba shi haƙƙinsa gwargwado bai zalunci wani ba bai fifita wani ba to wannan ce babansu yana kan kuskure mabayyani kuskuren fahimta ce irin ta saboda wani abu ne da ba shi da iko da shi na abin da ya shafi ƙauna a rai da Allah yake sanya wa baki da ma dai an fahimci bayani saboda haka bayanin iri biyu ne ko zai zama da a wasu a kan kuskure suka yi ta suka gina ta ko kuma sun gina ta a kan daidai Annabi Yaqub bai da laifi don wani abu ne da Allah yake tsora wa bayan shi ba shi da iko shi su ce ba zai fi son wani a kan wani ba an fahimta ko wannan haka tsari na Ubangiji yake wani ko da ba ka da masaniyar zai zama wani abu nan gaba a ƴaƴanka amma dai a yanayin yadda yake na niƙe da kai yake bin ka a gindi a gindi yake faɗar abin da zai faranta maka rai isa ka dariya sai ka ji ka fi son sa a kan wanda ko dariya ba ya yi ko haka za ka irin wani ka ga wani ɗan kullum a turkula yake ko kuma mai rikima ne abu kaɗan ya yi kuka abu kaɗan ya yi tsokana sai ka ji ya ishe ka shi kuma wanda sai ka ce wani jantuk ne wanda ya samu horo na tarbiyya da jan kunne da nutsarwa ya koya ya iya ina karamin sa dinku in ka je da shi guri zai zauna tsam haske yasa bukaci a tashi a tashi amma na kana zuwa da shi ije ya girgita wancan abin ya yana motsi ko baya yi ije ya ja wancan abin da zai faɗo masa a zuwa da ta kama masa a tashi ko ka ce ka ji ka fi son wancan akan wani to in irin wannan ya faru wani abu ne da baka da iko da shi tsari ne na Ubangiji idan zama bayan ka dawa to shine su ƴaƴan Annabi Yusuf bangaren manyan suke ga cewar babansu ya fi karkata ga bangaren ƙanana Yusuf da ɗan uwansa sai suke ga cewar babansu yana kan kuskure ya fifita ɗan ɗakin da ba nasu ba a kan an fahimta ko to wannan shine abin da malamai suka ambata a ƙarƙashin wannan gaba dangane da wannan abu da ya faru sannan bayan haka malamai suke cewa ba zai yi ba a ce Annabi Yaqub a matsayinsa na annabi da ya san dokokin Allah mai ƙoƙarin ya koya wa bayi tsarin yadda Allah yake so a rayu kuma a ce shi ne zai fifita wasu daga cikin ƴaƴansa a kan wasu haka nan tuddan ta falar da za a ce ya sauye wasu haƙƙinsu wasu kuma ya cika musu haƙƙinsu wanda ya san hakan in dai har ya yi zai haifar da gaba a tsakanin ƴaƴansa ya fa zai yi haka ba zai yi haka ba saboda haka wannan fahimtar sai suka fahimci haka ko dai abin da ya faru wani abin da ba ya da iko da shi dole sai ya ji ya fi son wani akan wani a ƴaƴansa su kuma suka ɗauki wannan dalilin za su yi gaba wannan kuskure ne da gare su a'a ko kuma ya zama to sun fahimci cewa yadda yake mu'amala da su ba haka ya kamata eh bayan kuma shi na kan daidai su ne suka kuskure wa fahimtarsa wannan ma kuskure ne daga ɓangaren su yake ba daga ɓangaren Annabi Yaqub ba sai abin da aya take koyar da mu malamai suke cewa wannan aya tana sanar da mu filascin tana sanar da mu kai samuwar ƙauna mafificiya a tsakanin ƴaƴa ka zama ka fi son wani a kan wani zuciyarka ta fi shautin wani akan wani cikin ƴaƴa, wannan yana faruwa tsari ne na Ubangiji akan halitta. An fahimta ko? Ba wai sai mu mutane ba, ko dabbobi ka duba ka gani. A dabbobin gidanku, in ka taɓa yin kiwo, ko a kajin gidanku, ka ga wato wata kaza ‘ya’yanta da take da su ta fi jan wasu akan wasu, wasu da sun zo ta take su, wasu kuma ta ɗauko ta ajiye masu ɗauka. Za ka ga wannan. Haka in dabbobi ne suke ba da nono, haka za ga wani ya kama da ya fara, ya fara sha za ta bincike, wani kuma ya fara har sai ya take. To haka duk abin da ka sani da Allah ya samar irin waɗannan, to akwai tsari na Ubangiji, da akwai abin da ba ka da iko, Ubangiji ne yake sa shi a cikin zakatun baki. To shi ne malamai suke cewa wannan ayat tana sanar da mu haka. Abu na biyu, ayat tana sanar da mu yiwuwar ‘ya’ya su kuskurantar da iyayensu a abin da iyayen suke game da su, ko dai a bisa dace kuskurantar da su ɗin da suka yi haka ne sun yi kuskuren, ko kuma a bisa rashin dace da zama sun yi ne a bisa kuskure da kawai. An fahimta ko? Ga shi ‘ya’yan Annabi Yaqub sun kuskurantar da shi a kan san da ikewa Yusuf da ɗan uwansa. Wannan kuskurantarwa a matsayinsa na Annabi mai ƙoƙarin ɗabbaƙa addinin Allah da dokokinsa, su kuma da ba Annabi ba, amma dai ɗabi'a ta kishi na ‘yan ɗaki da ‘yan ɗaki ta ɗaiɗe su sun kuskurantar da Rabbi. Ku so da tari irin wannan shi ne yake faruwa a tsakanin ‘ya’ya da iyaye. Mafi yawanci in ka ji matsalar ɗa da uwa, ko kuma ɗa da uba, har ka kai ga ɗa ina ganin baba bai kyauta masa ba, ko kuma uwa ba ta kyauta masa ba, ƙaranci ne ka tarar da gaskiya ta fi a ‘ya’ya. So da tari kuskuren ya fi a ‘ya’ya a kan iyaye. Mafi yawanci ba ba a samu wani uban san ransa isa yi abin da ɗa zai fito ka ɗi kuskuren sa ba, ba ba a samu ba, amma irin wannan ya fi a ‘ya’ya a kan iyaye. To ɗabi'a iyaye da suke son ‘ya’yan suke ƙoƙarin rita su, ba sa san abin da za a ce mara daɗi ya same su, so suke ‘ya’yan su a ce sun fi ‘ya’yan kowa. To amma ka ga abin da za a ce har uba a kai ga ɗa a ce baba abin da yake mana baya kyauta mana. To in ka zo ka bi abin sannan a hankali sai ka ga ‘ya’yan su suka fi kuskure a ciki. An fahimta ko? Amma wasu lokuta akan samu wasu iyayen son rai ita ce abin da daga cikin ‘ya’yan suke sun yi kuskure kuskuren. To wannan aya tana sanar da mu haka. Idan an samu irin wannan bayanin ya faru a ‘ya’yan Annabi manzo, ai ne sarki na same shi a ‘ya’yan ni da kai, ko mu da ba Annabawa ba manzo ba. To da haka wannan aya tana sanar da mu cewa za a iya samun haka a cikin wato ainihin al’umma. Bayan haka wannan aya tana sanar da mu batun kishi tsakanin ‘yan uwa da suke uba ɗaya, ko kuma uwa ɗaya uba ɗaya, a kan wani daga cikinsu ya fifici wani da wani abu da ya sa aka ƙaunace shi, ko aka yabe shi, ko aka jinjina masa, wannan ya haifar da wato ainihin kishi a tsakanin a ƙarƙashin wasu maganganu suna fitowa ta dalilin wannan kishi. Wannan aya ta sanar da mu. Bayan haka sai Allah subhanahu wataala ya ce,
اقتلوا يوسف أو طرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين.
الله سبحانه وتعالى اتقوا رسيوا اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. عدد وانا غبا الا انا لا فتام السوى اما انا وانا ايه حتى قيتين اقتلوا يوسف ابلبي ان وان يوسف كتتي وكشى يوسف an fara tattaunawa ɗayan ɗakin da suke cewa ba a san su ne ƴaƴan bora waɗancan ƴaƴan bora saboda haka sun fara ɗaukar shirin ɗaukar mataki bayan kuskurantar da babansu yanzu kuma an dawo kan ƴaƴan da baban yake so an fahimta ko fiye da su sai suke cewa a kashe yau an gane ko a wuzura hugu arzan ko kuma ku cilla shi can wani gari mai nisa da ba zai san ya zai idawo da kansa kuma shi ma mai ɗan ba zai san inda yake sau da ka an fara tattauna a ɗau a za ofi ko dai a kashe shi magana ta tsakani ko kuma a bashi da rai amma a je a jefar da shi can wani gari a kai shi can wata uwa duniya da ba ku yake zuwa ya zama ya rayuwa ta ya zama ma bai san inda ƴan uwansa suke ba ƴan uwansa ba san inda yake ko ma ya san su ba san inda yake to wannan suka ce a yaka in aka yi haka ya kulu lakum wajibu abiku sai ya zama ya bar muku fuskantar babanku gare ku maimakon shi babanku yake fuskanta kawai da ɗan uwansa to yanzu ba wanda yake fuskantar a gabansa dole ya fuskanto da fuskar ku shi yau idan ya rasa waɗancan bai da wasu sai ku dole je san ku zai dawo an fahimta ku suka ce to ai haka sai zamanto kun fuskanci wato ainihin babanku babanku ya fuskance ku ba wanda yake fuskanta ibanku yanzu in kuka yi haka daga baya watakunu min ba'dihi qauman salihin bayan aiwatar da abin da muka tattauna din nan sai ku zo ku zama mutane kirki duk abin da babu ku yake ayi a kan kari duk abin da kuka san yana so ko me yake ayi ba a yi masa sai ka jina cewa Allah ya muku albarka haƙiƙa kun sauya da kan ba haka kuke ba da ke cewa kirkin ya tsawa an fahimta ko saboda haka to wannan ita ce tattaunawa ne to a wannan tattaunawa da kuma wannan bayani wanda yake a takaice ma'anar wannan aya ta kilo mai faɗi Allah mai girma ɗaukaka ita wannan aya mai girma ina sanar da mu cewar ɗan uwan Yusuf annabi Yusuf sun yi zaman tattaunawa da wato musayar ra'ayi a tsakankani a kan abin da za su aikata game da Yusuf da ɗan uwansa da babansu ke fito wanda suka fuskanci ya fi shiga ran babansu shi ne Yusuf saboda haka a fara da shi ko shi a kau da shi wancan guda ɗaya mai sauƙi ne ko idan ya zama ta ɓangaren da suka ga an fi karkata an rage wa ɓangaren ƙarfi ko da ba a kawar da ɓangaren duka ba to wannan raunin ɓangaren zai sa su samu wato fuskantar babansu fiye da yadda za a ke to sannan bayan haka har wa yau banda wannan cewar a ɗauki ɗayan abubuwa din nan a yi ko dai a kashe Yusuf ko kuma a jefa cikin wata uwa duniya da babansa ba ma zai san inda yake ba su suna da in suka yi haka sun samar da wani abu da zai ba su abin da suke da bukata da kuma kawar musu da abin da ba su abu na biyu a dangane da wannan aya suna ga cewa in sun yi haka inda babansu ya rasa Yusuf to abin da yake wa Yusuf ba shi da inda zai yi shi sai ba su sannan bayan haka wannan yake nuna cewa abin da suke so su yi din nan na kisan annabi Yusuf ko kuma abin da ya shafi jefar da shi a wani guri can da nisa ba da jahilci suke na cewa yin wannan abin barna shi ba su da jahilci suna da ilimin sanin cewa wannan abin za su yi barna shi ba su yi shiri an gane ba daidai ba su yi shiri shi ta sa suka ce wata kunu min baɗi yi ƙauman ba na shi bayan kun aiwatar da abin da ku aiwatar sai ku zama na gari kenan da abin da aka aiwatar ba nagarta ba ce kenan suna sane cewar wannan abin da zamu kofe da shi ba daidai bane, saboda wanda ya tashi a gidan annabi mai cewa Allah ya ce annabi ya ce, ya za a ce bai san kisan rai ba da kyau, ya za a ce bai san taɓa yi mutum ka raba shi da iyayensa ka je ka cillar da shi wani guri ba, bai da kyau ba. An fahimta ko? Aka gaya mana cewar a wannan bayani na wannan aya ta salo mai faɗi suna da matsaliyar abin da za su yi ɓarna ba daidai ba ne, kuma suna jin cewar in sun yi daga baya za su tuba, tubarwa Allah da suka wato ainihin hana sa masa rai in kisa suka zaɓa. A'a, su tuba daga sun raba uba da ɗansa idan wannan suka aikata, zama tsakaninsu da Ubangiji sun tuba, tsakaninsu da babansu kuma a samo sabon salo na iya tafiyar da ɗa, tafiyar da uba daga wajen ɗa, a yi ta kyautata masa ana ce masa abinci har wannan abin ya goge damuwar da yake. Wannan shi ne abin da ayar take faɗa mana ta salo mai faɗi yadda wato abin ya kasance. Malam Muhammadu Fahir Ibn Ashur cikin littafin sa At-Tahrir wa At-Tanwir, tafsirin littafin Allah Al-Qur'ani, da ya zo wannan gaba sai yake cewa lallai wannan halayya daga cikin halaye marasa kyau, wannan halayya ko wannan alama suna daga cikin alamomi na munanan halaye da waɗanda idan suka ga ana turmutsu-mutsu da cunkoson wato fifita wani a kan suke bi suke ɗauka a matsayin hanyar kama wa kansu mafita. Barin da zama wani abu nan kusa da zai fito mana da abin su mai kama da irin ƴaƴa da iyaye, ƴan siyasa da suke siyasa idan aka ce zaɓe ya taho ana shirin tsayar da ɗan takara, masu son takarar da yawa rufito, wanda za a karɓi kujerar daga hannunsu a matsayin shi ne uba, mai kujera a hannun zai sake wani ya karɓa, kuma yana cikin masu juya jam'iyya. Da zarar aka ga a cikin ɗan takarkaru kamar yana da karkata ga wani ko to wannan nan in aka fahimci haka to fa magana ce ta sai dai in yamu mai ɗan sai ana ɗan ɓuya da shi ko kuma sai yana tafe da wasu wanda za su zama da wasu ƴan banga-banga, in ko ba haka ba to za a ɗauka da shi. An fahimta ko? Saboda me sun fahimci da alamu jagoran uban tafiyar mai kama da uba ga ƴaƴa ya fi fi karkata ga wani, in fa ba kake aka yi kowa da ba zai ba kujera to ko wani abu gani ko dai a lalata tsakanin su da wani a ce ai wani ma yana cin dindo ne don a gurɓata tsakanin su don kada ya samu wannan ko kuma duk wannan abu ba a da fuskar da za a samu damar wannan to kawai wannan nan a je a shammata a kashe shi kawai a waye gari ko a ce ba wani ai an ba shi magana kuma ta karanta ta kawo. An fahimta ku? To haka idan ka zo ka samu wani ma ɗa ko mu ce ƴaƴaye da uba sai aka ce cewa eh wane a cikin ƴaƴansa ya fi karkata da wani to su ƴaƴan a ɗabi'a irin ta kishi na cewa ana fa ganin wane nan fa ya fifice su, in ko wani abu ya taso wanda za a ce baba ne zai gabatar da wani yadda yake cewa wane nan ya fi mu hankali, wane nan ina da nutsuwa, wane nan Allah ya masa albarka kashi zai ba. An fahimta ku? To fa in ba ɓadda shi muka ba, in ba wani wato matsala muka haifar ba, to fa kuma ba ranar za su mana Allah ya sarrafa da su, ba faran za ce ku zo ku ce gaba, ba faran za ce mana abin da ake ce mana. An fahimta? To sai kuma tunanin a yadda za a yi alama su to wannan ina daga cikin ɗabi'a da halayya ta waɗanda suke tunturundo a wani abu da ake jin wani ya ko kuma suke da yawa abin da suka yi daidai wa daida ana tunanin a cikin su da suka daidai wa daidai wa za a tuka a bawa to a nan fa za ka ta ganin ya za a bata wannan a bata wannan ko kuma a kai wannan ko kuma a bata shi dan kada a yi da shi a yi to wannan abin yana faruwa a fage fage na rayuwa daban-daban ko wani bawan Allah Allah ya ji kansa da rahama ya yi tashi a lokacin da ake tashin sayar da bakin mai a wannan garin lokaci guda cikin ƴaƴan shugabansu ma'ana wanda suke ƙarƙashin kulawar shugaban ɓangaren da suke sai da wannan bakin mai sai zamanto ina yawan wato samun shiga a gurinsa kuma ina cikin wanda ake siyan kaya gurinsa nan da nan lokaci guda ya zama shi ya sha kan sauran da cikin dare aka zo har gidan aka tashe shi daga bacci aka ɗauko bindiga iska ƙarama tana cewa fa ku kashe min babana tana ɗan ƙarama lokaci ita ne suke so ya ba su a ta kuɗi a motar ta fada motar ta fada gaba ɗaya suka fi su ba ne suka zama shi suke so to abin mamaki ma wai ga wanda zai je shaida wani a cikin sai ki cewa ofisar har da kai to wannan kalan ofisa hatta kai ko su kawo nan a nan gura aka kashe shi aka kashe aka kashe me ya jawo ya zo ya zama ya sha gaba a harkar da ake ya tsara sakoɗi to ya za a yi a kai inda ya kai ko a wuce shi inda yana nan ana gaba za a za ta a ɓar da shi an fahimta ko wannan halayyar haka take tana daga cikin munanan halaye na masu cincirin doko da dazo a wani abu da suke daidai a kansa kuma ake ga wani ya fi ko kuma suke tunanin wani zai fi su a to wannan abin ya fito a cikin wannan bayani na ita wannan aya saboda haka yake saboda irin wannan yana haifar da hasada kushe ita take jaza irin wannan ya faru ko kuma san a cutar da wani da kuma wato ainihin haikewa abin da Allah ya hana tunda Ubangiji subhanahu wataala bai ba da damar a rasar da rai ba da haiku ba bai ba da damar a cutar da wani bai cancanci cutarwa ba sai ka tara hasada ta haifar da irin wannan saboda haka su ɗin nan da suke wannan abin ba wai gaskiyar addini ba tunda ga shi suna cewa sai mu zama mutanen fiske bayan haka wa nakunu min ba'dihi qauman salih wa takunu min ba'dihi qauman salih sai da haka kusan akwai magana na gasa to da haka suna tare da su kowa sai na gasa za su tuba to da haka wannan shine abin da ke akwai a wannan gaba sannan malam Abdulrahman bin Nasir al-Sa'idi Allah ya ji kansa da rahama shi ma yana cewa a daidai wannan gaba cikin wannan aya sun gabatar da himmarsu da azamarsu ta wato za su tuba kafin faruwar abin da za su yi na zunubi ko wato kunu min ba'di qauman salih ai ba a kai ga kisan annabi Yusuf ba kisa aka zaba ba a kai ga jefar da shi inda za a je a jefar da shi ba amma ake cewa daga bayan sai a zama na gari to an fara gabatar da zama na gari kafin a yi rashin nagarta me yasa suka yi haka yake wannan ta faru da su ne don su sauƙaƙa wa kansu aikata wancan mummunan aiki tunda har sun san akwai wani abin da sun yi zai share musu mummunan aiki to sai a tuna maka da cewa ai in ka tuba ai Allah ghafurur rahim haka ma yanzu ake yi ko sai kawai ka kaddara masa daga baya Allah ghafurur rahim an fahimta ku to shi ne abin da ya faru don mutum ya ji sauƙin yin abin da zai na ne sai a nuna masa ai ga wani abu da zai iya kawar da ne su ma ya yi ne to shi ne abin da ya faru da su a wannan gaba sannan hakan zai sa wato ainihin su kawar wa da kansu ganin munin laifin da za su sannan zai ba su nishaɗi da ƙarfin gwiwar su aiwa to wannan shi ne abin da ya sa suka faɗi wannan magana sai abin da aya take koyar da mu aya tana sanar da mu cewa kushe da hasada sanadi ne na mafi yawancin musulmin da dan adam yake samun kansa kushe da hasada sanadi ne da yake jefa dan adam cikin musulmi masu cin duniya in kana jin nakan bada misalai da yan siyasa saboda duk hankali ya koma kansa duk magana ta bare suka nana ta bare ta bare hasada su kike hasada ciwo ne na hasada idan dai har ba ni zan ba idan har ba ni a ciki to kowa ma yana an fahimta ku hasada ta kike hasada amma idan kana jin ciwo da boka ai gyara da boka ai daidai da boka a cikin al'amura to ko ni ne ko ba ni bane ba Allah ya ba wanda ya fi dace in ni ne Allah ya ba ni a taya ni da addu'a da kuma taimakawa da shawarwari da kuma haɗi idan kuma wani Allah ya ba ni taya shi a ci gaba a kai inda aka kai ina da safiya da ladan abin da nake to amma na fitar ba haka ba mu she da hasada shi ne yake jefa mutane galibi zuwa ga wato ainihin musibi sannan bayan haka wani ayat tana sanar da mu cewa zatan annabi Yaqub game da manyan ƴaƴansa akan ɗansa Yusuf ya fara faruwa ko ai a can farko ya ce la taqtu ru'yaka ala ikhwatika bayakidu laka to an fara wannan zatan da bai wato take ba shi ya san ƴaƴansa ya san suwaye ya san halayyar dan adam da harkar wato alin kushe da kishi a zamantakewa dan adam so da haka yake to kasa fada musu sai su yi maka to yanzu ma da ba a fada musu ba gashi kin fara an fahimta ko ina ga da a ce in za su ka san haka ada ba a fa'i yanzu wannan to wannan aya tana sanar da mu wannan sannan kuma bayan haka aya tana sanar da mu cewa yana yiwuwa a iya samun afkuwar zunubi daga wajen ma'abokan addini mutumin kirki inda hasbin kan nagarta abin yi zama nagartattu bayan sun yi ba daidai ba to kana iya samun mutumin da yake ga shi dai a ƙarƙashin kulawar annabi kuma an san annabi ba zai ba ƴaƴansa tarbiyyar da ba ta dace to amma duk da haka kishi da hasada ta daidai su za su yi laifi a shekinan ana iya samun mutumin da yake gidan nagarta ake tsura shi a kan nagarta wani dalili ya sa san zuciya isa yi ba daidai ba wannan baya kukan nagarta iya wannan baya nuna shi din in ina yin abin kirki 90 cikin 100 a ce ba na kirki bane dan yayi wani abu na ba an fahimci wannan to wannan aya tana sanar da mu wannan kuma abin a tsaya a fahimci shi ne zai taimaka a rayuwa wajen fahimtar al'amura ko mai kirki mutum in yi wani abu na rashin kirki ba abun mamaki bane dama dan adam mai iya yin kuskure to auna daidansa da kuskuren rinjayar da nagartarsa a kan kuskuren ko kuma rashin nagartar kakka rinjayar da rashin nagartar a kan nagartar bayan kuma nagartar ita tafi yawa an fahimci wannan bayan haka sai Allah subhanahu wataala ya ce Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa qala qa'imun minhum la taqtulu yusuf wa alquhu fi ghayabati al-jubb yaltaqithu ba'd as-sayyar in kuntum fa'ilin ma'anar wannan aya a takaice qala qa'imun minhum Allah yake cewa daya daga cikin ƴan uwan yusuf yace la taqtulu yusuf ni a gani na kada ku kashe yusuf kada a ɗauki shawarar kashe shi wa alquhu fi ghayabati jub ni ina ga ku jefa shi cikin wata rijiya da ba a yi mata cin baki ba da ba a wato ainihin shafe ta ba an haka an bar ta haka da yiwuwar wani gurin ya zazzaftare ko ina zazzaftarewa yana faɗa a jefa shi rijiya a wannan rijiyar a irin zartarin da suke fada su zartari ta fada shikenan ba ku kai kisan da kanku kin kisan ne ya kama in kuma da yuwar ya fito to tunda hanya ce ta wucewar mutane rijiyar da dama matafiya suka tsaya su da ruwa an anci karo wani kibar ruwa wani sun ce shi a cikin can a kara gaba guda ma ka mutu ki kawo wannan shawara saboda haka sai yalta ta kuma ba su sayyara wasu daga cikin matafiya da kan kitta in sun zo sun wuce ta rijiyar ta tsince shi in kuntum fa'ilin in har kuna nan a kan aiwatar da wato ainihin batar da annabi yusuf ko rakar da shi in dai kuna nan a kan za a haka to ni shawara ta a ɗauki maganar jefa shi rijiya kada a ɗauki maganar kashe shi ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi Allah mai girma ɗaukaka ina ambata mana a wannan aya mai girma cewa tsakankanin ɗan uwan annabi yusuf da suke mijin ɗin kashe shi ko kuma jifa da shi a can wani gari a kai shi can wata uwa duniya shi nesa da babansa akwai wanda yake mai sassaucin gaba da ƙiyayya ga annabi yusuf akwai wanda ya bi su kwatanta magana mai sauki da sassauci a kan wacce take mai kaushi da tsanani akwai wanda ya fi kusa da tsoron Allah a cikinsu don mai cewa a kashe ya fi rashin tausayi a kan mai cewa a jefa rijiya in dai rijiyar ba wacce za a dulme a ciki ba ce da yiwuwar a rana an fahimta ko? Sannan ka sa rai a gaba in ci karawun tsani ko murɗewa ce ka kashe tashin hankali da ke ciki kana kallo ya fi muni a kan baka san yadda ya harba harban da wasu tsulwatsun tsarki ya mutu ka an fahimta ko to da kuto ayat na gaya mana a cikinsu akwai mai kusanci da tsoron Allah da rangwamen tsanani na gaba da kaushi a ƙiyayya haka mutane ciki wani yana gaba yana yin ta ne a da ko da ake ce ƙarshe yake kai wani kuma in yana yi fesa fesa yake baya baya yake to shi ne ake gaya mana a cikin ɗan uwan annabi yusuf akwai wanda suke haka sannan kuma dangane da abin da ya shafi wato ainihin wannan ayar suke cewa ana qa'ilun min ɗaya daga cikinsu ya ce wane ne Allah bai faɗa ba manzo bai faɗa ba masu malaman suna cewa raubin ne wasu suna cewa yahuda ne wasu suna cewa shamun ne me ya kawo sassabawa a sura saboda ba Allah ne ya faɗa ba ba manzo ne ya faɗa ba to mai isa bai faɗa ba malam ibnu ashur muhammadu tahir yake cewa saboda ba shi ne abin da yake da mahimmanci sanin sunan wanda da jahil da sunansa ba zai cutar da kai kawai ba zai amfana da shi amma ka ji abin da suka yi mara kyau ka kyamata shi ake so ka fahimta ka ji yadda kushe da hasara yake jefa mutum ga ta'addanci shi ake so ka gane ka kyamaci wannan abu amma ba sanin sunan an fahimta ko kuma za ka fi samu da za a faɗi sunan na wanda ɗin sai ka ji ɗan yadda sunan ka ya fi nasu daɗi ya fi nuna nagarta sai ka ƙi wannan sunan don an sa wani ya yi ba daidai ba sunan ne ya yi ko nan mai sunan ne ya yi an fahimta ko to shi ne anan ma malamai suke cewa ya kamata a karshi wannan Allah bai faɗi waye ba saboda ba shi ne abin da yake da muhimmanci a cikin saƙon ba a'a abin da za su aiwatar ko su shirya ɗin shi ne ake so ka fahimci munansa kauce masa ka kuma fahimci cewar yadda wato kushe da hasada yake jefa mutum da tsarin yadda zai ta'addanci sannan bayan haka malam muhammad bin ali shaukani Allah ya ji kansa da rahama shi ma a wannan gaba yake cewa wannan wani dalili ne mai nuna mana cewar ƴan uwan yusuf ɗin nan ba fa annabawa ba domin za ka yana cewa ai annabawa ne ƴaƴan annabi Yaqub ai annabawa ga irin abin su ke yi saboda me yake annabawa bai halatta gare su ba su yi mijin din taron kashe wani da zalunci da ta'addanci da wuce gona da iri ba halin su ba yake cewa annabawa an tsarinta da irin wannan saban mai ɗimbin yawa da kuma wato kaiwa matuƙa wajen girma tare da kuma abin da ke cikinsa na yanke zumunta da saba wa iyaye saboda yayin da kake tattauna za ka kashe ɗan uwan zumuntar da ke tsakanin ka lalata da ita yayin da kake tunanin za ka kashe ɗan uwanka da haihuwa ta haɗa ku da shi a uba ka saba wa baban ka saba baban cikin damuwa ko shi to ya za a ce a ƴaƴan da suke annabawa su miji din yin wannan wannan ba shine tsarin da aka san annabawa an fahimta ko so da kuma cewar ai ƴaƴan annabi su din nan ai annabawa ne a ƴaƴan annabi ya kunta annabi su sai Allah ya masa annabta a cikin su a tsakankanin kuma shi din da aka nufa da yi wa annabta halinsa daban da na irin yadda ya tafi da abubuwansa daban da yadda suke tafi da nasu an fahimta ko wannan ma baban sai fahimta tun farko daga labarin da ya bashi nan farkin da yake so ta fa bakin su kai ba ta iya nan ni da naji ka gaya min a matsayin na babanka shawara ta da kai kar ka gaya wani bayan ni an fahimta ko to da haka wannan shine abin da malamin yake so sai abin da wannan aya take koyar da mu wannan aya tana sanar da mu masu laifi ƴan ta'adda a tsakankanin su masu da suke ƴan ta'adda akwai masu sassaucin ra'ayi a cikinsu akwai masu sassaucin wato wuce gona da iri ko yanzu da ake yi da ake ta ai ana kidnapping wanda za ka ji ake a cikinsu akwai wani mai bar da mutane da kwaɗa mutane gindin bindiga a ka itofa musu yau yi musu fitsari a jiki wani kuma zaka yana cewa tun da muka je har muka rabu da su ko har aka sako mu a kowane ina nan bai taɓa dokan mu ko to har a maballata wani ya fi wani zafi da kwanciyar ra'ayi ayat tana faɗa mana wani so daga wasu suna ce a kashe suna ce a fa a kashe a dai jefa a jinkiya ko sannan har wa yau daga cikin wannan abinda ayat take tarar da mu tana tarar da mu cewa wanda Allah yake nufinsa da wani abin alkhairi da lokacin yin abin bai ba ba yadda wani bawa ya iya da shi na yiwuwar ya nasar da shi isa ga wannan abu da Allah yake nufinsa tsarawa da Allah yi da zartarwa na annabi Yusuf zai zama annabi zai samu kansa a wani salo na shugabanci da matsayin da sauran ɗan uwansa ba za su same shi ba mugun nufin da tanadin su da shirin su a kansa ba zai hana shi isa ga wannan abu ba ma za su samu damar da za su iya hana shi isa ga wannan abu shi isa ƙarshe shawarar ta kaya a kan a jefa shi a rijiyar ba a kashe shi ba saboda akwai sauran bayani akwai sauran abin da Allah yake nufi da shi an fahimta ko sai ya zama gujewa kaddara da bawo shi yake cewa guzarin tarar da ita gujewa Yusuf ya zama wani abu a gurin baban su ya ɗara su suke ƙoƙarin su batar da shi daga gurin baban su to ba su san ma batar da shi daga gaban baban su shine zai kai shi inda sai ya zama wani abu an ji shi ya shahara ya fice sannan za su kai kansu a suna ƙasa da shi ina kama an fahimta ko na'am gujewa kaddara guzarin tarar da ita to wannan shi ne abin aya tana sanar da mu cewa irin abin da manzo yake faɗa mana duk abin da Allah ya hukunta zai same ka to fa ba zai kuskure maka duk abin da ya hukunta zai kuskure maka ba fa zai same ka in duk kowa zai haɗa kan sai an amfanar da kai Allah bai hukunta ba ba mai iya amfana in kowa zai haɗa kan sai ya cutar da kai Allah bai zartar maka da haka ba ba mai iya cutar da saboda haka duk shirin da ake a kan annabi Yusuf sai dai a ƙara wa kai shi a ƙara wa kai shuka ruwa ko a kara wa shuka taki an fahimta ko to shine abin da ke abu wannan shine sakon da waɗannan ayoyi ke sanar da mu abin da muka rida Allah ga manzon sa kuskure kuma Allah ya yarda فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خيرا to a bayanin da muka wanda ya gabata da nake cewa samun kushe da hasada idan wani abun alkhairi ya samu daya daga cikin yan uwa ba magana ba ce sai suna da bambancin daki na faɗi wannan an fahimta ko a baya kuma hakan yake idan da kuna ba ku da komai duk ɗan aiki ɗaya ne sai wani abin fifita da daraja ya samu ɗaya daga cikin ɗan aikin wani sai ka ga kamar an hura ba wani yana jin damuwa da jin ba bai wani ne yake cin abubuwa ake yi ba masu saboda shi yanzu ina da shi kuma da bai da shi an mai da shi ba komai ba sai kushe shi wannan bai da alaƙa da sai kuna ba ɗaki ɗaya ba kace wannan haka yake a ce wancan abin duk da ya faru don suna ba ɗaki ɗaya ba ne ba haka ba an fahimta shi ne bayanin da na yi wa kanka sannan kuma cewar ma din a yanzu haka din cewar da aka fagara cewar ƴan uwa an fi san Annabi Yusuf da ɗan uwansa wanda shi ma aya ba ta faɗi waye sunan sa ba amma dai ana cewa Bunyamin ne Bunyamin ne an fahimta ko hadisi na yanzu sai da cewa Bunyamin din ba amma dai ana faɗa a ƙarƙashin babu tafsirin ana kawo to cewar a wannan abin da ya faru sai lallai an nuna cewar ɗakunan su ne daban-daban ana faɗa a cikin tafsiri amma ba zai ji da kai ga hadisin da ya nuna cewa haka ne ka fahimce ni ko ko za a yi tace aiki daban-daban ɗin an fahimta ko saboda haka wannan abu yana iya faruwa a ɗan aiki yana iya faruwa a ɗan aiki daban-daban to da ka to a ƙa'idar tafsiri da amanar irin duk abin da malamai suke faɗa a ƙarƙashin aya an kawo sai ka faɗa kuma gabatan ka da suka faɗi wa dannan abuwa in ka zo ba za ka kawo da kai daga su ba kake faɗa an fahimta za ka faɗo za kuma ka faɗa abin da a fahimta ka da bayanan malamai suke nuna ga abin da ya ce an fahimta ku saboda haka batun cewar in an ce wala tazir wazirati wazira ukhra wata rai ba a ta ɗaukar laifin da wata rai ta yi da kuma cewar wata ko fitnatan da su ci ganin da zina zalamin yankin fafa tsoraci fitinan da ya ci ba ko fitinan da idan ka zo ba ta takaita iya wanda suka yi zalunta suka jawo ta kawai a nan ba ana nuna cewar idan musiba ta zo a nan a duniyance wani abu na halakarwa da ke iya haɗe kowa wani wanda ba shi ya laifi ba in wannan halakarwa ta shafe shi a nuna cewar wannan halakarwa an yi ne da laifinsa ita shi ne abin da ayat take cewa wata kuku na kan lati ibn al-nabi ne wannan mutum haka take cewa cewa ku kiyaye dokano Allah ko yin wani abu da idan ubangiji ya ci daukar mataki akan wanda kuka wajen daukar mataki wani ma wanda baya cikin abin abin zai iya rikawa da shi amma ba dan Allah zai kama shi da wannan ba sai dai shi in ya fada cikin wannan irin abin da Aisha take cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cewa idan musiba ta taho takan haɗe da na kirki da ba na kirki ba idan Allah ya tashi ba su zai ware ba zai ware wanda ba su laifi ba yi musu abin da zai musu martabawa cewa wancan abin da ya rutsa da ku san da kan karo wadannan su kai laifi ko na yi haka ne ba dan ƙara muku daraja da martabi saboda in jarraba ta samu bawa mumini ko a ɗauka kamar ɗayansa ko a kan kalmar su ka fahimta donan ba ya faru da su bane dan sun ɗauki laifin da wani an fahimta ko a ya faru da su ne dan wannan abin da aka yi waɗanda aka yi wa su za a kama zuliyar su kuma za a musu ɗaukakar matsayi saboda wani abu ya rutsa da su da ba da haƙƙi da ba zuliyar ba ka fahimta to da haka amma wancan su mana magana cewa ka ga har yanzu wala ta zuwa zuliyar mu zuwa ukara tana mutum da aiki ka ga wata ku fitar da lati zuliyar da zuwa zuwa mun kuma fasa tana mutum da aiki wannan da ilmi kujin wannan da ilmi kujin yawa na. Ike ce mutumin da aikata nafa suka kama shi kuma su ba damuwa suke da sallah wadanda sun damu da ita ma inna salata tanhani al-fahsha'i wal munkar da ba su kai da yin wannan abu su su ba ci a gaban in suka fuskanci ma ka kika sallah sai kai sallah zauna za a iya daka matsawa a ɗau mataki a kan kafa gudun da ya sallah ita ce ka samu kanka irin wannan yanayin tsoro ma da firgici ka kasa ce musu lokacin sallah ya za ka yi sallah a baka dama kana da laifi ai wannan wani abu ne wanda ya fi ƙarfin ikon wani abu ne da ya zo ya addabe ka ka fahimta ko in ka iya ƙarfin zuciyar da kace za ka yi sallah aka hada ka ko alwala kai ka tashi kai a gwargwadon yadda ka tsinci kanka ai ko ba ruwa ko ba abinci mama kana iya sallah ka inda ka samu kanka da Allah yake cewa fattaqullaha masdaqati kace ga za ka yi haka in ka iya ƙarfin halin da ka haka in har ga ka suke to shahada in kuma imanin ka bai kai haka ba ba gane ka sallama ka hakura ka bi to Allah ba zai kama ka akan ka yi masa ibada ibada saboda wani abu ne da yafi ƙarfin ka wa masukuri wa alayhi ni'am wani abu da aka tarsa ka ka bayar da kadi an fi ƙarfin ka ka fahimta ko daga baya ka samu kanka sai ka wa Allah sallah yawa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.